بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا جعل ما تبكي يا سري هدورم وأنا يمشي نليتنين takwas ne ko ne na ko sha wani sha uku ko na sha uku ga watan jumada al'ula a shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda kuma shine 28 ko na'am ga watan 12 a shekara ta 2020 na lissafin miladiya. Zaman mu na 16 tattaunawa da muke akan sunna da masu inkarin ta da tarihin su da kuma aqidun su ko shubuhohi da suka dogara da su da kuma martani da malamai suka mayar akan haka. Yau abinda za mu tattauna a cikin abinda muke yi dangane da ko in ce abinda muke tattauna akan mu'tazilawa, na ce mana insha Allah za mu bi mu ji wasu daga cikin manya-manyan malaman mu'tazilawa da kuma irin aqidun da suka ɗauka, waɗanda dukkaninsu sun gini ne akan ajiye nassin alqur'ani da hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dogaro akan hankali. Kamar da kullun nake ammata mana, waɗannan mutane masu inkarin sunna ba lamarin su ne farkon abu ba, dama tuntunin zuwan annabawa da manzanni da saƙon da suka zo da shi daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, waɗanda suka kafirce musu, wasu sun kafirce musu ne saboda ƙin yadda da cewa wahayi ya zo musu. Kamar da nake ambata mana kullum cewa wannan tattaunawa da muke ba da kariya ne ga wahayi. Duk rikicin da kake gani yana faruwa a duniyan nan, ko tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, ko tsaka a cikin musulmi ƙungiyoyi daban-daban waɗanda suka karkace daga kan hanya, za ka ga rigimar in ka ɗauke ta karka gaji da cewa kullum ina faɗin wannan, so nake in tuna mana cewa zancen haka yake, babu saɓani. Duk matsalolin rikici ne tsakanin wahayi da hankalin ɗan adam. An gina wasu abubuwa na ƙungiyoyin nan, duk an gina su ne a kan harkar hankali ko rena wahayi ko rashin yadda da shi, ko ganin cewa hankalin ɗan adam shi ya kamata a fifita a ɗaukaka sama da wahayi. Wahayi, in an ce wahayi nan, ana nufin maganar da Allah ya saukarwa annabawa da kuma maganganun annabawan wajen isar da wahayin, domin dukkaninsu Allah ya kiyaye su, musamman dai wahayi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In kana zancen manyan malaman mu'tazilawa, farko waɗanda suka gina tunani dole ne ka fara da Abul Hudayl Al-Allaf. Mun san waɗanda aka danganawa sunan i'tizalin su Wasil ibn Atta, Abu ibn Ubayd, waɗannan na farko-farkon ne ta ɓangaren insha'i. Amma waɗanda suka yi karatu mai zurfi a ɓangaren falsafa, suka yi tabakkuri, suka yi zurfi a ilmul kalam, har suka ɗauko shi ya samu mahalli, suka gina waɗannan ƙa'idoji na i'tizali, to su ne waɗannan malaman da za mu ji wasu daga cikinsu da kuma irin aqidun da suka ɗauka. Abul Hudayl haka alkunyarsa take, sunansa Muhammad, wasu su ce Hamdan, Muhammad ibn al-Hudayl al-Allaf, maulani na kabilan Abdul Qais, yana cikin manya-manyan malamai na Mu'tazilawa waɗanda ake dogaro da su. Ƙwararre ne, yana da irin ƙarfin ƙwaƙwalwan nan, a kansa za ka fahimci wani zance da nakan yawan yi cewa da wahala ka ga mutum ya yi fice a bid'a kuma ka same shi dolo ne, inda har yana cikin masu ƙirƙiro abubuwa da assasa su da ɗora mutane a kan waɗannan bidiyoyin, to dama ba dolaye ba ne. Su ƙwaƙwalwar tasu ce suka ga ta yi musu yawa, kamar da suke cewa too intelligent su bi Ƙur'ani su bi sunna, sai sun sa Ƙur'anin da sunnar ƙarƙashin hankalinsu, abinda hankalinsu ya karɓa shi za su yi amfani da shi. Za ka ba kana mu'amala ne da mutanen da suke dolaye ba. Dolo yana nufin wanda ba shi da wayo, ba shi da basira, ba shi da ra'ayi, wanda ba shi da ƙwaƙwalwa mai ja. Duk 'yan bid'a nan masu ƙwaƙwalwa ne mai ja, su ba su yarda su miƙa wuya ga nassin ba ne, ita ce matsala. Za su ƙirƙiro nasu abu su tafi a kansa. To wannan mutumin Al-Allaf misali ne wajen wannan ƙwaƙwalwa. Da yawa daga cikin masu bincike suna cewa shi ne halaƙatu wasl tsakanin Mu'tazilawa da philosophers. Ya samu karanta littattafan masu falsafa sosai, ya yi zurfi a ciki. Malaminsa ɗaya ne tsakaninsu da Wasil ibn Atta, Uthman ibn Khalid al-Tawil shi ne malaminsa. Shi kuma Uthman al-Tawil ɗalibin Wasil ibn Atta ne wanda ya kafa wannan harka ta i'tizali. To shi Al-Allaf daga Uthman al-Tawil ya karatu, daga ne ya samu ra'ayoyin Wasil ibn Atta a kansu, kuma ya ƙara bincike, ya haɗa da nasa abin da ya karanta na falsafa har ya fito da wasu ƙa'idoji da wasu aƙidu da za mu ji kaɗan daga cikinsu. Suna cewa ya tasirantu daga cikin philosophers, ya tasirantu tasiri mubashir ta hanyar karanta littattafan Aristotle, musamman shine Aristo ya karanta littafinsa musamman metafizika, wato littafinsa na metafizics yana nan littafin, akwai shi kowa sani Aristotle daga cikin rubuce-rubucensa akwai wannan littafi da rubuta akan metafizics, shine ma wara at-tabi'a, duk abin da ya fita daga ɗabi'a shi ake cewa metafizics. Mun yi magana ba sai mun maimaita ba. Akwai irin su Empedocles daga cikin philosophers, shi ma mashhuri ne, ya rasu a shekara ta 444 kafin haihuwar Annabi Isa BC. Empedocles shi kuma wannan mutum ana cewa shi ne mutumin da ya fito da tunanin ƙoƙarin sanin asalin halittar sama da ƙasa. Wannan ɓangaren shi ya fi zurfafawa a ciki. To ta nan wannan Abul Husayn al-Allaf ya tasirantu da Aristotle da wannan mutumi, musamman wajen abin da ya shafi magana akan mahalicci. Su philosopher suna ce masa al-muharrikul awwal, wato wanda ya motsa na farko, mai motsawa ta farko, ba sa cewa al-khaliqu. To shi kuma tunda musulmi ne zai ce al-khaliqu ko al-bari ko faɗi lafzul jalala ya ce Allah. To wajen magana akan Allah, bambancewa tsakanin zati da siffofi, da cewa siffofin ba wani abu bane zatin ne, to wanda ya fara faɗin wannan shine Al-Allaf, kuma daga cikin littafin Aristotle ya ɗauko wannan zance. Aristotle dan daga cikin ra'ayoyinsa yana faɗin cewa al-muharrikul awwal zati ne daban mai ƙashin kansa, amma kuma duk wani abu da za a dangana masa to juz'i ne nasa, bangare ne nasa. Shi yasa har shi Al-Allaf din yake cewa idan mutum ya tabbatar wa Allah ilimi, ma'ana idza asbatta lillahi ilman faqad asbatta lahu sifatan ko sifatan ilmi hiya Allah, wanda ya tabbatarwa Allah ilmi to ya tabbatar masa da sifa, siffan nan ita ce Allah din kansa. Don haka an ce ilmi, to ba ilimin daban Allah din daban ba, a'a ilmi shine Allah, zatin Allah ma shine Allah. To shi ya fara fito da wannan abu, har mu'tazilawa a kansa suka gina ka'ida su ta nafi sifati, ko abin da suke kira at-tauhid. عبد القادر البغدادي اسكن لتافنس الفرق بين الفرق ينا شوى العلاف لقد كم جنجنوس ينا شوى الله عالم بعلم وعلمه ذاته. الله عالم بعلم وعلمه ذاته. ألا من علمين da wani ilimi, ilimin nan kuma ba wani abu bane shine zatinsa. Kaga duka da wannan domin kokarin ko tsoron tabbatar da cewa akwai ilimi daban, zatin Allah daban, wanda su sun ce in an tabbatar da haka to an tabbatar da Allah guda biyu. Don haka suka ce wajibi a yi tauhidi, Allah guda ɗaya ne, don haka ba shi da sifofi. An yi wannan zancen a baya, to duka wannan asalin zancen ke. يتي وقادر بقدرة وقدرته ذاته. ألا ميئيكو نيدا وتقدرة قدرة النمبا وانا أبو بس قدرة بأيتسي شيئ كنسا ودهك ذات الله شيني قدرة، ذات الله شيني بصر، ذات الله شيني علمي، ذات الله شيني علم بك وانا نصفو فيه قبال إنك دولا سو شيني ذات الله. هكا الغنى يكفي ان الله غني فقد اثبت فقد اثبت لله الغنى وهي الله نفسه. ان كتبتر والا وداتا تو ما انر كتبتر ده وتا صفه كو كما كتبتر مسا ده وداتا وداتا نن با وني ابو بس ايتتي شي اجي كون غاني ده wannan misali to al allah shi ne yazo da wannan tunani. Kuma daga cikin ƙaulinsa har yanzu, daga cikin aƙidarsa, yana cewa ‘yan aljanna akwai lokaci da zai zo da kawai za su tsaya ƙyam, motsinsu zai ƙare, suna cikin jin daɗi. Wani ya ɗauko kofi zai sha ruwa mai daɗi a aljanna, to in wannan lokacin ya yi kawai sai ya haka sai ya tsaya a haka, to haka ‘yan aljanna za su ƙare. Wani ita ce aƙidar wannan mutum. Wai yana tsoron in ya ce motsi ba zai kare ba, to kenan za a samu harakatun la nihayata laha, akwai motsin da ba shi da karewa, za a kai ga infinity cewa ba a san lokacin da abubuwan nan za su kare ba. To maimakon ya yadda da abadan khalidina fiha abadan da Allah ya faɗa, kuma ya tsaya iyalan shi ne hankalin abinda hankalinsa zai iya ɗauka, sai kutsa cikin waɗancan abubuwa, kuma ya fito da ra'ayi, ra'ayin nan kuma bai tafi daidai da abinda Allah ya faɗa ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba. Ai kun gane dai wannan zance, domin babu wani wanda ya taɓa faɗin wannan magana cewa za a yi lokacin da haka kawai sai mutum ya tsaya. Yanzu kai mun kana tafiya za ka fita daga masallacin nan, kana sa ƙafa ɗaya a ciki, ɗayar tana waje, shikenan lokacin tsayawar shikenan, in haka sai ku tsaya kamar gumaka. Wai ‘yan aljanna haka za su yi, domin ya za a ce wai ai ta tafiya haka ba a san abin inda zai ƙare ba. To idan wanka waye hana ka ni'imar Allah ce ta tafiya tare da bayinsa, shi yana ganin dole a samu lokaci. Masu cewa masu alƙawlu bi fana'in nari, duk ai daga nan suka ɗauko cewa wuta za ta zo ta ƙare, wa ya saba wa rahamar Allah a ce ta azabtar da mutane, ta azabtar da mutane, khalidina fiha abadan, wai ba lokacin da za a tsaya. To aitai har zuwa yaushe? Sai suka ce ba zai yi ba, wannan ya saba wa rahama, don haka babu zancen wani khalidi ne fiya. Kuma jannan kun ga dai amfani da hankali ta yadda za a kore nafsi daga aikinsa, maimakon mutum ya tsaya kan abin da nafsin ya faɗa, tunda waɗannan harkoki lamura ne na gaibi, babu mai cewa a cikinsu sai wanda ya halicce su ya san su shi ne mai ba da labari a kansu. Bal abin da mutum ya kamata ya tuna dama, ba fa ba dan Allah ya ba mu labari fa akwai aljannan ba, dafa ba inda zamu zama muna zance akan aljanna inda lafazin qur'ani zuwa kawai yayin da cewa ku yi aikata aikin alheri akwai wani abu da zai zo za ku ganshi za a taka muku ba faɗi aljanna da sakamakon da za a ji da dadin za a ji da kwadaitarwar da aka faɗi sunayen wasu abubuwa masu dadi a cikin da ba a faɗa ba duk hankalinmu ba zai sani ba kuma baka da ikon ka ce sai an faɗa maka sakamakon sannan kai imani a matsayinka na bawa don haka dai ku riƙe wannan rikici ne dama tsakanin mai hankali na ɗan adam da kuma abin da nafsi ya zo da shi to wannan ya sa suka shiga kuma cikin abubuwa da yawa tun daga ƙa'id har aka zo ma cikin abubuwan shari'a kamar da za mu zo mu je dangane da wasu daga cikinsu wannan ƙa'ifa ko ƙungiya har ƙungiya ce da shi ana ce mata ƙa'ifar al-hudaliyya ko al-hudailiyya shine ta abu al-hudayl al-allaf sun ce daga cikin abin da Allah ya hore wannan mutumi shine kaifin kwakwalwa wajen iya jayayya shi yasa zamanin ma'mun da ya bude gidan nan darul hikma da ya bude ake tafassara littattafan philosophy zuwa larabci al-allaf ya dauka ya zama shine shugaba kuma a fadar shi al-ma'mun shine yake jagorancin duka debate da ake yi tsakanin musulmi da yahudawa tsakanin musulmi da kiristoci tsakanin musulmi da majusawa tsakanin musulmi da musulmi duk waɗannan haka ake taruwa da a fada aikin da ake kenan saboda gwamnatin ta mu'tazilawa ce ai ta musu akan abubuwa an aje qur'ani an aje riwaya an ce masu riwayar hadisai jahilai ne ba sa fahimtar komai ba su da kwakwalwa shi yasa suke daukar maganar manzanni haka kawai ba tare da bincike ba su ko manzanni ai suna amfani da waɗannan hadisai ne don su zama musu masu sauƙi wajen iya shugabanci da ka ka iya ƙaryatawa ma kai maka fito da ra'ayinka kana da ƴanci in manzo ya faɗi abu ka ce a'a baka yadda ba ka faɗi naka domin kana da ƴanci to duk waɗannan abubuwan duk ba baki ba ne a yanzu za ka ji musulmi akwai musulmin da yake faɗin irin wannan to asalin irin waɗannan duka daga waɗancan aka samu daga cikin abin da suke ba da labari wata munazara ko wani musu da ya taɓa kaurewa tsakaninsa da wani akwai wani Salih ibn Abdul Quddus shi kuma yana cikin mu'tazilawa yana cikin wata mazhaba sunansu ash-shakkakiyya su kuma ƴan shakka ne su aqidarsu ita ce ita shakka ita ce base na ilimi in baka yi shakka ba to ba za ka yi ilimi ba komai kai ko kwantan samuwarsa sannan sai kai bincike sannan kuma sai ka zo ka gane abin da ke shi ne daga wannan har ya rubuta wani littafi sunan ya sa kai littafi fishukuk sunan littafin kenan ashukuk tsabar kokonto har mutum zai iya kokonto akan kansa shin kansa din nan akwai shi ko babu ka ce musu hauka amma su abun su ba hauka suke ba philosophy ne su ne suka fito da fikirar cewa babu wani abu da ake ce ma fact gaskiya ko truth abin da ake ce ma gaskiya duk wannan ya ce wani abu ne misbi kun san misbi mana is relative abin da yake gaskiya a gunka kai ne ka fahimce shi a matsayin gaskiya wani zai iya ce ma ƙarya ne don haka duk duniya ba wata gaskiya komai is relative haka an ce maka gani sai wani zai iya ce ma ba kai ba ne don haka kai ɗin abin kokonto ne to shi wannan Salih ibn Abdul Quddus shi al-Allah wata ran ya jayayya da shi saboda shi Allah bai yadda da wannan mazhabar shukuk din ba shi kuma kuma da dai a cikin mu'tazilawa ne to shi ne sai yana neman hanyar da zai je ya tattauna da Abdul Quddus ya rinjaye shi sai aka ba shi labari shi Abdul Quddus Salih ibn Abdul Quddus ɗansa ya mutu kuma yana can ya karaya yana ta kuka har da hawaye ɗansa ya mutu shine Allah ya je masa ta'aziyya sai ce masa ya na ganka duk ka karaya har da zub da hawaye haka sai ce to ɗana ne ya mutu kuma ɗan babban abin da nake nadama a kai shine ya mutu bai karanta littafin ash-shukuk da na rubuta ba shine sai Allah ya ce da shi to ai ba matsala sai ce menene wannan littafin na ashukuku ne a ciki, sai ce na tara hujjoji a cikin littafin ta yadda in ka karanta littafin to abinda yake akwai shi zaka iya samu kokwanton akwai shi ka ce babu shi, abinda yake babu shi zaka iya kokwanto har ka kai ga cewa akwai shi. Shine sai Allah ya ce to shikenan kai ma yanzu kai kokwanton danka ya mutu, kai kokwanton danka ya mutu, kai ka dauka cewa bai mutu ba yana nan da ransa, kuma kai kokwanton bai karanta littafin ka na ashukuku ba, kai kokwanto ka dauka ya karanta shikenan. An ce su masu kawo labarin suka ce wannan shine sababin da ya kada Salih ibn Abdul Quddus shi al-Allah, ce ai wannan abin naku bai gino akan daidai ba, yawa indai komai za ka yi kokwanto to baka bukatar kuka da karaya da cewa danka ya mutu, sai kawai ka dauka bai mutu ba in ya zo. To su haka suke, komai nasu na addinin da ba addinin ba an gina shi ne akan wannan tattaunawa da musu da kuma jayayya. Akwai al-Asam, al-Asam shi ma ɗaya daga cikin Mu'tazilawa ne, shi kuma haraka yake cewa ƙarya ne, babu wani abu mai suna haraka, wani abu suka ji shi kamar rashin hankali, kun san haraka motsi movement, wannan movement shi bai dada movement ba, wata falsafa an kaji saka ce kai wannan rashin hankali ne. To shi ne har ya zo shi ma Allah ya same shi yake cewa kai yanzu baka yadda da haraka ba, sai ya ce to me za ka ce dangane da abinda ya zo a Qur'ani na az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda, mai zina mace da mai zina namiji ku yi musu bulala nawa guda ɗari. Sannan sai kawo kuma haddin rajulu, ba rajulu ba, haddin kazafi, haddin kazafi sai shi haddin kazafi kuma ya sai kawo masa aya shi ma fajluduhum 80 jaldatan, to kun ga wannan 100 wannan kuma nawa 80. Sai ce me bambanci tsakanin wancan da wannan, sai ce 20. Sai ce to 20 din nan meye, shi gadan bayan da aka daka shi ne nan 20 can nan 100 can 80 ko kuwa hannun ne ko bulalar ce, sai ce duk ba ita ba ce. Sai ce to ashe kenan kana kaddara cewa la shay'a aktharu min la shay'a bi 20, yace baka da hankali, inda ka ce wannan la shay'a ne, wannan ma la shay'a ne, 100 nan ba komai bace, 80 nan ma ba komai bace, ko ba haka ba? Abin da yake nufi in babu haraka, domin harakar motsin hannun mai bulala ya taho ya taho har a daki wannan gadan bayan wanda za a daka, wannan movement din shi a gurin al-Asam bai yadda da shi ba. Sai ce to menene aka faɗa mana a Qur'ani wannan 100 wannan 80? Sai ce tunda ka tabbatar da akwai bambanci, to yanzu kaman kana ce min la shay'a aktharu min la shay'a bi 20, wani abu ne wanda ba komai ba amma ya fi wani abun da shi ma ba komai ba amma har da 20. Sai ce wannan ba hankali bane, dole kenan akwai motsin hannun da dukan shi ake nufi da jalda ba wani abu. To dai wannan labarai ne da su waɗanda suka yi rubutu akan al-Allah suke ba da labari, wannan dai duk na faɗa ne don in nuna maka abinda na ambata a baya, cewa waɗannan mutanen ba dolaye ba ne marasa ƙwaƙwalwa, su gani suke yi abinda Allah ya gaya wa manzanni bai isa ya ja rayuwarsu su tafi a kansa ba, saboda sun karanta abinda filosofa suka ambata, dole su samu ƴancin da za su yadda da wani abu su ƙaryata wani abu, wannan shine abinda dai kuma dama ake nufi, kuma ita ce manufar dai wannan tattaunawa da muke, don ka ji asalin yadda aka samu rena sunnar har aka zo ga ƙaryata ta ma ba a yadda da ita ba. Ashe yanzu abinda za ka ji wasu suna ambata duk ba abun mamaki ba, wani ce bai yadda da ayoyi kaza ba, ko bai yadda da aya kaza ba, ko kuma bai yadda da hadisai ba, gaba ɗaya duk ba abun mamaki ba ne ga irin da suka ɗauko irin wannan tunani nasu. To al-Allah dai kamar da na ambata shine a cikin mu'tazilawa wanda yafi zurfi wajen karanta littafin philosophy kuma ya shigo da tunanin su cikin musulmi dole ne in kana zancen i'tizali da kuma alakar philosophy da theology a musulunci dole ka san al-allaf a cikin saboda tasirin sa wajen karanta waɗannan abubuwa na philosophers da kuma shigo da shi cikin musulmi mutum na biyu wanda zamu ji wani abu a kansa shine ibrahim ibn yassar ibn hani an-nadham shi wancan al-allaf din ya rasu a shekara ta 226 wasu suka ce 227 kun ga ashe farko sosai suke 226 to shi kuma wannan an-nadham shi kuma shekara ta 231 ya rasu yana cikin daliban al-allaf shi an-nadham shi ma yana da wasu abubuwan da ya goyo da su shi ma yana da kungiya ta sa yayin watsi da al-allaf sun raba gari kowa ya kama gabansa ya cika shinkansa kamar yadda dama kungiyoyi ai haka ake samu wannan ya fito da wani abu sai wata rawun ya saba wani ya saba masa a maqala sai ce abinda ka faɗa kaza ban yadda da shi ba don haka daga yau na fita daga wannan hanyar taka na koma ni ma sai ya tattara nasa daliban to shi ma ya kungiya sunanta an-nazamiyya wancan al-khuzailiyya wannan kuma ana ce musu an-nazamiyya ma'ana mabiya ibrahim an-nazam abu ishaq a shekara ta 231 ya rasu asalin sa shi kuma yana kan wannan mutumin da ba musulmi bane shi ibrahim an-nazam yana kan addinin al-barahima daga cikin addinan indiya da daddu al-barahima brahmas addinin sa kenan sai musulunta shi ma kuma ya karanta littafin falsafa sosai ta yunan ma'ana philosophers dai da daddu can na greek da kuma yana cikin manya-manyan dai malaman mu'tazila daga cikin aqidunsa cewa annal mutawallidat min af'alillahi ta'ala cewa abubuwa da suke da suke emanating ko suke fitowa shine tawalludi nayi mana magana samakon da ya gabata to sun ce duka wannan daga cikin aikin Allah ne mana tunanin sa ya nuna masa duk abubuwan da kake gani to duka daga aikin Allah suke fita sabanin masu cewa daga zatin Allah ne shi kuma abin da ya tafi zuwa gare shi kenan Ahmad Amin daga cikin malaman zamanin yanzu saboda burge waɗannan mutane yadda suke burge shi kuma yana da cikin wanda ana gaya mana zantansa ko da yake faɗin cewa al'ummar musulmi sun yi hasara da suka rasa littafin mu'tazilawa da yanzu hankulanmu mun samu yanci daga wannan ci bayan domin kun san masu yin wannan tunanin kullum gani suke yi maƙalewa ƙur'ani da hadisin nan ƙauyanci ne kuma shi ne sababbin ci bayanmu duk za ka ji irin wannan maganganun ba yanzu aka fara su tunci ne to Ahmad Amin yana cikin masu irin wannan ra'ayoyi to yana shi yasa na ɗauki maganarsa a nan domin wanda yake girmamawa in aka ce ya dangana masa wata aƙida ai kaga ba abin ka ƙaryata ba ne yana cewa kana la yu'minu bil ijma'i daga cikin aqidun an-nazam shine bai yarda da ijma'i ba ijma'i dai wannan ai mun san ijma'i qur'ani shine asali na farko wajen samun dauko shari'a ko sannan sai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai me sai ijma'in malamai to shi nazam bai yarda da wani abu mai suna ijma'i ba a zamanin yanzu zaka ji wani yana karatu yana cewa to ijma'in ma shi ma kansa yarda da shi ba ijma'i bane tunda akwai irin suna nazam ba su yarda ba to nazam ai ba shi wadanda ko malaman da har za a ce sabawar su ga sauran malaman musulunci za a dauke shi a matsayin sabawa an fahimci abin don haka a kiyaye irin wannan maganganu kuma sannan qalilul imani bil qiyas bai yarda da qiyasi sosai ba daga cikin wani abu da yake da alaka da lakkanmu shine Ahmad Amin yace kana qalilal imani bi sihhati riwayati al hadith yana daga cikin wadanda daga cikin aqidarsa shi bai imani da riwayar hadisai ba, asali ma shi kawai wannan ina ganin riwayar hadisai kawai wata tatsuniya ce. Wa yakadu la yu'minu bi aslin illa al-Qur'an wal aql, bai yadda da wani asali ba sai Qur'ani da hankali. Qur'ani ne da hankali, shi ma Qur'ani cikin abin da bai sabawa abin da suka assasa na hankalinsu. Ka sa wannan ka'idar duk mu'tazila in koda aya ce za su yi inkari, don haka su ba wai hadisai ne suka dame su ba. Yana da kyau daga cikin abin da ya kamata mu sani a wannan tattaunawa, muna dai labari ne ko tattaunawa akan waɗanda suke inkarin sunna ko, to amma in ka zo kan mu'tazilawa suna da wani abin daban sabanin waɗanda suka ce hadisan ma ba su yarda da su ba. A'a, su waɗannan asalin da suke kafa a matsayin fundamentals na aqida a wurinsu, to ko ayar Qur'ani ce ta saba to za su aje ta a gefe, wannan shine bambancin su da sauran. To shi amma wannan Ibrahim an-Nazzam bai yarda da hadisai ba, kawai ya yarda da Qur'ani da hankali. Wannan su ne asali biyu a gunsa, da Qur'ani da hankali. Wannan inji Ahmad Amin. To daga cikin ra'ayoyin Nazzam, yana da kyau mu ji dan yana daga cikin waɗanda suka assasa abubuwa sabi da yawa da suka yi tasiri a sauran mu'tazila, kuma har 'yan zamanin yanzu daga cikin at-tanwiriyin da kuma hadafiyin suke sunna zam suke burge su, yawa suke burge su, kuma suka ɗauko ra'ayoyinsu har zuwa yanzu suna amfani da su. Shi Nazzam daga cikin aqidunsa, na faɗa mana butlan hujjiyatul ijma'i ko, sannan kuma bai yarda da haddin rajimu ba. Haddin rajimu cewa in an kama mazinaci da ya aure a jefe shi, ya ce bai yarda da wannan ba. Duk malaman usulul fiqh wajen tattaunawarsu akan wannan sukan kawo wannan mas'ala su dangana ta ga Nazzam. Daga cikin aqidunsa har yanzu shine Allah ba a siffanta shi da kudura akan yin sharri, ba za ka ce Allah mai iko ne akan yin sharri ba, wal ma'asi da sabo, ma'ana wai ba shi da iko akan ne. Ku duba ku gani abin da yake daidai an shine Allah mai iko ne akan komai, amma kuma waɗannan abubuwan da sharri da sabo ai Allah baya yin su, ba siffarsa ba ce, dama ba za a dangana masa ba. To amma in ka ce Allah ba shi da iko, to wannan kuma wata matsala ka shiga daban. To su suna amfani da wannan lafazin su faɗi irin haka. Daga ciki har yanzu Allah ba shi da ikon aikata wani abu sai abinda zai amfani ɗan adam, shi ma wannan ra'ayin Nazzam. Wannan ya ƙarfafa ra'ayinsu na fi'ilul aslahi, aqidarsu da muka tattauna akan mecece fi'ilu al-aslah, duka dai sun same ta daga cikin abin da muka tattauna akan abin da shafi al-adlu. Ai, ba su manta darasin mu na makon da ya gabata da sauri-sauri dai zan yi saboda lokaci. Sannan yana koyewa Allah irada haƙiƙatan, cewa Allah ba shi da irada, don haka sai ce in an ce innahu muridu li af'alil ibadi fal muradu annahu amara biha, in an ce Allah mai nufi ne ga ayyukan bayi, to wai ya yi umarni da haka ne, ma'ana su da duk abin da ya dame su ɗauka suke in bawa ya aikata abu to kamar Allah ne ya umarce shi. Misalin ma bawa ya yi laifi, abin da yake zina, shan giya da sauransu, suna tsoron a ce Allah ne ya halicci wannan, don haka shi yasa suke cewa Allah bai halitta ba kuma bai yi nufi ba. To dama ai aikin bawa na bawa ne, aikin Allah na Allah ne. A cikin ayyukan Allah babu sharri, babu ma'asi, don haka ɗan adam da ya yi shi ya zaɓa, ya shi yasa za a yi masa uquba. Daga wani abu mai sauƙin a fahimta ne, kuma shi ne ya tafi daidai da Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Nazzam daga cikin aqidarsa ya tafi daidai da ra'ayin philosophers, cewa haƙiƙanin al-insan, wai shi al-insan wannan ɗan adam, an ce ɗan adam, to haƙiƙaninsa shi ne an-nafsu, ran shi ne haƙiƙa, shi kuwa badan, shi jiki, to kawai wani template ne ko wani container ne kawai da aka sa ɗan adam ɗin a ciki, zaka shi jiki ba shi da tasiri ba shi da komai kaku wannan shi ma ya saba ma karantarwar Qur'ani da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da cewa dan adam mukawwan min ar-ruhi wal jism cewa da ran da jikin shine ake cewa dan adam idan ba mun ko suka rabu to ba za a ce dan adam ba ko sai dai a ce wannan jiki ne wannan kuma ruhi amma dan adam ne saboda an samu waɗannan abubuwa biyu a wurin da harka ce ta philosopher shi kuma sai ya dauko ta ya kawo cikin wato musulunci yana daga cikin waɗanda suke girmama al-falasifa at-tabi'iyyin natural scientists ta bangaren duk abin da suka faɗa sannan daga cikin aqidunsa akwai wata aqida da ba a taɓa jin ta ba a duniya sai a gun nazam ita ce at-tara at-tafaratu har malaman aqida suna cewa sun sa ta daga cikin abubuwa guda uku da a duniya ba a taɓa jin yadda hankali zai karɓe su suna wani baiti da suke cewa mimma yuqalu wala haqiqata tahtahu ma'lumatun tadlu ila al-afhami al-kasbu inda al-ash'ari wal-halu inda al-bahshami wa tafratun nabbani baiti ne guda biyu daga cikin abubuwan da ake faɗi wanda hankali ba zai iya fahimtar su ba abubuwa guda uku waɗanda ba sa kusa da hankali shine al-kasbu inda al-ash'ari maganar kasbi a wurin Abul Hasan al-Ash'ari shi ma shi ya fara fitowa da wannan aqida da ake cewa al-kasbu cewa aikin dan adam ba aikinsa ba ne mubasharatan kawai dan tayawa yayi kamar idan wai an haɗu ne da wani mai ƙarfi da wani mara ƙarfi za a ɗau buhu kamar yanzu misali ka samu ɗanka ɗan shekara biyu yana tatata yana fara magana sai ka ce zo ka taya ni ɗaukar buhun geran nan sai ka ciccidu buhun geran ko buhun siminti da ya ɗan fi sauƙi ko sai ka ɗaga shi shi kuma sai zo ɗan dafa hannunsa a kai to wannan dafawar ai kun ga ba ta da tasiri to irin wannan shi ne Abul Hasan al-Ash'ari yake cewa haka aikin ɗan adam yake shi ma kasbi ne to yana daga cikin abin da malamai suke cewa baya cikin abin da ake fahimtarsa to abu na biyu shi ne al-halu inda al-bahshami abu hashim al-jubba'i shi kuma daga cikin mu'tazilawa shi kuma fito da wani abu sunansa al-hal al-hal wani abu ne yake laysa mawjudan wa laysa ma'duman laysa mawjudan wa laysa ma'duman wani abu ne wanda babu shi sannan kuma ba za a ce babu ma'ana akwai shi kuma babu shi wa zai kawo mana misali duk duniya babu ko yawa wani abu ne akwai shi kuma babu shi ma'ana wani hali ne tsakanin bainal wujudi wal adam a ƙarƙashin wannan ne malaman aqida suke cewa ɗan ash'ariya suka fito da in kun karanta littafan ash'ariya da suke magana akan siffofi ba akwai siffofi 20 ba da ash'ariya suka yadda da su ko akwai as-sifat as-salbiyya guda biyar ko akwai sifatul ma'ani guda bakwai akwai kuma as-sifa al-wahid al-wahida siffa ɗaya sunanta as-sifatun nafsiyya ita ce al-wujud sannan waɗannan guda bakwai sune ake cewa sifatul ma'ani shine as-sam'u wal basar wal kalam wal qudratu wal iradatu wal hayatu wal kalam ko yawa waɗannan guda bakwai din ai kun ga akwai wani abu da suka juya su in ka karanta qawaidi zaka samu wannan kaunuhu aliman kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu mutakalliman ko kaunuhu hayyan ai kun san wannan wanda ya karanta da ya sani ko to wannan kaunuhu din an gina shi ne akan wannan aqida ta Abu Hashim al-Jubba'i da ake cewa al-hal kun ga ba wani abu da zaka iya bambancewa tsakanin al-ilm da kuma wannan sifa da suka kira wato as-sifatul ma'nawiyya su suke kira as-sifat akwai as-sifatul ma'nawiyya da kuma waɗannan guda bakwai da suka juya su da wannan kaunuhu kaza da kaunuhu kaza da kaunuhu kaza to wannan baka iya fahimtar su shi yasa kun gan kunan duk bayan da nake ba ku gane ko kuna fahimtar wannan ba za ka gane ba saboda wani abu ne da suka fito da shi babu mai iya gane shi shi yasa malamin ilmul kalamin ma suke cewa daga cikin abubuwan da
hankali baya iya gane su la tadnu ila al-afhami sune wadannan abubuwa guda uku in ka samu mai ash'ariya ba zai iya maka bayanin kasbi ba in ka samu mabiyin Abu Hashim al-Jubba'i ba zai iya maka bayanin hali ba to abu na uku shine wannan wa safratun nazzami shine ya kawo mozantan annabaf shi kuma mai ake nufi da safra yau dai da ku ce kuna jin abun mamaki duk wannan akwai shi a cikin littafai can baya safra ita ce shi nazzam cewa yayi zai wu mutum ko wani abu yayi intiqali daga mahallin abu daya zuwa abu na uku ba tare da ya bi ta kan abu na biyu ba wani shi ake nufi da tafra ba ku gane ba abubuwa misali a jere guda uku ga ɗaya can ga ɗaya na misali a ce can wani wuri ne nan kuma tsakiya wani ne ga nan kuma shine na uku a ce kana can ka zo nan ba tare da ka bi wannan layin ba ka tsallake wannan na biyu zai yi to a gurin nazzam zai yi wannan aqidarsa ce cewa zai yi ai haka yanzu ka tuno duk abin da ka tuno abin fa da ake nufi wannan na biyu in ka tafi har inda komai zai tsaye ba ana nufin kar ka zo kusa da nan ka zage wannan ai wayo ne ana nufin gaba ɗaya ba za ka tsallako daga point number 1 zuwa number 3 ba tare da kabinin batu ba shine abin da ke fadi wannan shi ake nufi da tsafra asalin tsafra shine tsalle yawa to wannan tsallan na annabban tunda aka yi duniya ba a taba samun wanda ya fade shi ba sai shi ba sani ba ko masu physics da abin nan za su tuno wani abu da ya alaka da haka ko akwai zai yi to nazzam ya ce zai yi zai cinye mana lokaci da yawa amma yana daga cikin abubuwa masu amfani ka ji cewa a shi duk wannan haukan an yi shi shekara wajen 1200 da wani abu tunda waɗannan duk 200 da wani abu suka rasu ko yanzu muna 1400 na hijira da wani abu to duk an faɗe shi kuma duka sababin abun shine watsi da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin da ya shafi halitta da kuma abin da ya shafi gaibi wanda babu wani dan adam da yake da wato magana akan abin da ya shafi gaibi in ba Allah ba ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa abin da Allah ya ilmantar da shi daga cikin kaulin nazam har yanzu yana cewa innal jawhara mu'allafun min a'radin ijtama'at wa innal alwana wat-tu'uma war-rawa'iha ajsam yana cewa duka abin da ake cewa siffa to shi aurensa jiki ne shi ma jiki ne a kun san abinda kullum muke bada misali mu ce abubuwa da kuke gani akwai substance akwai kuma abinda ake ce ma wato sifa abinda yake yana da hakika da zaka iya taba shi yanzu kamar wannan abin ai kaga zaka iya daukar sa a hannunka ka jujjuya shi ko substance ne sosai yawa to ai kuma yana da kala wannan kalar ai fari ce ko to fari zaka iya ware farin daban shi abin daban to shi abin da ba za ka iya warewa ba dole ya kuru da gairi shi ake ce ma al-arab to a wurin nazam su ma al-arab din nan sabsan sai da kansu wannan aqidar shi ma ta sace shi ya fito da ita sannan daga cikin aqidar sallallahu alaihi wa sallam sai mun fadi duka ba yana cewa inna allaha khalaqa jami'al hayawanati daf'atan wahidatan ala ma hiya alayhi al-an duk abin da kake gani na masu abubuwa masu rai an ce hayawanat ana nufin nan living things ba dabbobi ake nufi ana nufin abubuwa masu rai wai Allah ya halicci duk abubuwa masu rai ne karo guda lokaci guda irin yadda suke yanzu mana yadda muka gan mu nan yanzu haka Allah halicce mu tuntuni yanzu kawai fitowa ce wai muke yi kun gane wannan jin ko ba gane ba ma'ana abinda kake gani na dabbobi a yanzu to tun fil azal haka Allah halicce su lokacin fitowar su ne idan yayi sai su fito amma tuntuni haka muke yadda kuka gan mu nan haka muke to ai kaga wannan duk wannan ko hankalin ma ya ƙaryata ai kowa ya san ba a halicci yaro da furfura ba
ko sai da girma ya zama abin da ya zama ya fara tatata yayi tafiya yayi kaza yayi girma ya zama saurayi ko sannan ya zama tsufa to shi abin da yake fada kawai magana sai ta abin da filosofa suka fadi wanda na ambata mana makon ne gabata alqawlu bi qidamil alam cewa wannan duniyar yadda ka ganta haka take tun fil azal yau tun fil azal haka dutsen nan yake haka garuruwan nan suke komai haka yake tintini kawai budewa ake sai ku gan su kamar yanzu aka gan su amma tintin wai dama suna nan wannan wata hanya ce ta ce mana babu mahalicci da ya halicci abubuwa haka kawai aka gan su an fahimci abu? Allah kyauta mutum yayi amfani da hankalinsa a ce ya kai ga irin wannan kuma idan da za a tattauna da shi akan hankalin za ka ji hankalin nasa ma bai daidai ba daga cikin aqidar nazam yana cewa laysa ijazul qur'ani min jihati fasahatihi subhanallah wai qur'ani da kake gani mu'jizat qur'ani ba a fasahar take ba wai ba wata fasaha a cikin qur'ani ba wani abu mai suna fasaha kawai abin da ke mu'jizar sa shine ya bada labarin al'ummomin baya mun ji shine kawai wani abu ba ko in ba haka ba ba fasaha bace shi yasa aka samu wani ibnu muqaffa kun taba jin sa ibnu muqaffa shi ma irin waɗannan ne ya zauna ya rubuta ya kokari wani rubuta ya Allah ya kore masa kwanya da basira da iya zance zai rubuta abin da yafi alqur'ani fasaha ibn al-muqaffa duk kuma a cikin famba su dangane kansu zuwa ga addini daka ni duk ina faɗin wani mai kamar ni nace don me ka daina mamakin ƴan yanzu da irin maganganun da suke duk an yi su a baya kuma duk malamai sun yi magana akan waɗannan aqidu nasu sun mai da martani a kansu mun yi maganar ijma'i sannan kuma daga cikin ra'ayin nazzam shine su kansu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da shi waɗanda ta hanyar su aka samu wasu daga cikin aqidun shi'a har yana cewa wai nassan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala anna al-imama ali wa ayyanahu wai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan ali shine imami kuma ya ayyana shi ya faɗi sunansa wa arafati as-sahabatu zalika sahabbai kuma wai sun san haka walakin katamahu umar amma umar ne ya boye wanda ya fara tuhumar Umar da wanda kun ga ba su irin waɗannan mutanen Umar ne ya koyo ya ajiye Abubakar saboda kawai ya taimaka wa Abubakar ya shugabanci wa qala inna Umar daba batna Fatima ta yawm al-bai'ati kuma wannan yana cikin aqidun shi a yanzu har da ƙarfi suke faɗi cewa Umar shi yadda shi cikin Fatima har ta mutu shi yasa za ka ba ɗan adam ɗin da shi'a suka tsana irin Zaidina Umar ba sa tantamar nan da nan suke kafirta shi sai kafiri ne sayyidina Umar fa ibn al-Khattab wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi kuma surikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan abubuwan an faɗe su tuntune daga bakin wannan mutumin wanda ya rasu a shekara ta 231 dama na sha gaya muku shi'a in ka bi ta ɓangaren aqida to mu'tazilawa ne a ɓangaren aqidu aqida tabbatar da sifat ko inkarin sifat kai zan ce wannan mabda'in nasu na tauhidi haka nan abin da ya shafi al-adl wata ran a darasin minhaji sunna mun taɓa karanta nassin wannan maganar daga Muhammad Baqir al-Majlisi da yace abin da ƴan imamiyya suke kai shine nassin abin da mu'tazilawa suke kai ba tuhuma ake ba ƙarya ake dangane musu aqidar su sai haka to kaga shi har su kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu daga waɗannan irin mutane wa waqa'a fi jami'i as-sahabati fi ma hakamu fihi bil ijtihadi duk inda aka ce sahabi yayi ijtihadi to zai zagi wannan sahabi ku duba ku gani mutumin da bai yarda da hadisai ba ya ce ya yarda da qur'ani da kuma hankali to in kai da qur'ani kai hankali akwai matsalolin da ba a qur'anin ba da me zaka yi amfani ijtihadi to amma ya tsine wa sahabbai saboda sun yi ijtihadi amma shi ya halatta wa kansa ya ijtihadi kuma cewa shi mai yanci ne ya faɗi abin da yake so har yake cewa la yakhlu imma in jahilu fala yahillu lahu wai dan me za su ijtihadi ko dai a ce ba su sani ba to bai halatta su yi magana ba
أو أنهم أرادوا أن يكونوا أرباب مذاهب فهو نفاق وكما سوسك يسوما سكفة وتمذهبة تولنكم منافنتين وأن اللفظ حكى نظام يكفى إنسدن قندا صحبا من ذن الله صلى الله عليه وسلم أما جدا حكى كنجوني أبو ماماكي لك سنع إيدر سأ عند النظام الجاهل بأحكام الدين كافر كنجي الجاهل بأحكام الدين كافر دوان بيسان كنشان كنشان الدين فتو كافرين نعم يا دام سند دي أجي حديثي شما جاهل شيني فنكون ما سوشي جاهل الله سوئي والمنافق فاسق أو كافر منافقي كما فاسقين يكون كافري وكلاهما دك نوسه da jahili da munafiki in ka hada su yujibul khulud fi an-nar wadannan duk dole su dawo mu a wuta to kage yanzu dan Allah wadanda ba san hukunce hukuncen shari'a ba mutun nawa ne aba wadanda zaka lissafa bane bal umumul al-umur muslimi da yawan su ba kowa ya san hukunce hukuncen shari'a hukunce ka san ba wajiban tsarki wajiban alwala wajiban sallah da sahabubuwa na mu'amalolin halal da haram da abin da za a yi wa mutum in yayi laifi kaza wannan sune ahkamu shari'a wa duk wanda bai san su makafiri ne in ji nazab kun ga ashe qadiyyat takfiri ma tana da asali daga waɗannan mutane sharrin da ke cikin waɗannan kungiyoyi na ɗan uwa musulmi ba kaɗan bane kawai kasancewar ba a gaya wa mutane waɗannan aƙidun na waɗannan ƙungiyoyin da tarihin su da abin nan ɗinsu a sauran karatuka shi yasa sai kai tsammanin komai kawai haka yake ba haka bane waɗannan ba ƙaramin manyan mutane ne wajen sharri ba daga cikin maganar sa yana cewa man sarata mi'ata dirhamin shi a wurinsa idan mutum sata sabata kai nisabin zakka ba shi da nisabin zakka ya amfani to ba za a yanke masa hannu ba man sarata 100 درهم و 99 درهم تند درهمي 200 اي شيني نساب زكاة تو اذا مثل يساشي درهمي 199 او ظلمها هو يساكا تظالمشي ويظالمشي تو لم يفسق بدا اكلاش فاسق ايبا هذا بيان شاتر اما بدا اكلاش فاسق ايبا حتى يبلغ النساب في الزكاة ويساكي نساب زكاة وهو 200 شيني wato 200 wannan dai zance yana da yawa akan nazab magana ta karshe akan sa shine mutumin da ya fara fadin maganar da yake cike cewa an-nuru wadh-dhulumatu mutanafirani wai da haske da duhu ba za su taba haduwa ba fala yajuzu an yastami'a sam ba zai illa bi jami'in yajma'uhuma sai an samu wani abu da zai hada su ma'ana nan haske kuma nan duhu a ce za su iya cakuduwa ga wani bangare na duhu ana gani ga wani haske ana gani ya ce ba zai yi ba ko yanzu kun yi daga wani shi abin da yake nufi in an zo da haske to dole zai kori dukkan duhu in aka zo da duhu zai kori dukkan haske kaga yanzu a ɗakin da za ka yi amfani da yar ƙaramar fitila to ya ce ba zai yi ba tunda ai kun ga wannan ai ba ko ina take haskawa ba haske ne daidan haske ba da ma ka ce ba haske ba ne to kuma amma ya hadu da duhu ko bai hadu da shi ba ya hadu to a wurin nazam ya ce ba zai yi su hadu ba waɗannan dai matsaloli ne da suke da zurfi a wannan babi na waɗannan aƙidu nasu waɗanda wani abun ma kamar da na bada misali da waɗancan ba abu ne da za ka yi saurin fahimtarsu ba na gaba daga cikin waɗannan mutane duk ina faɗin wannan dan ka ji irin aƙidunsu kuma ka daina mamakin a zamanin yanzu an samu wani ni'a ga wannan abun da manufa sosai na faɗe shi kuma ba zan katse shi ba za mu ƙarasa ɗaiɗai da ɗaiɗai daga cikin manyan waɗannan mutane a mu'tazilawa ku ji irin aƙidun da suka zo da su ta ciki za ku riƙa ɗauko irin wanda ake faɗa yanzu ashe ba abin mamaki ba akwai Bishr ibn al-Mu'tamir Bishr ibn al-Mu'tamir shekara ta 226 shi ma ya rasu wa huwa min ulama'i al-Mu'tazila ana cikin malaman mu'tazila yana cewa daga cikin aqidarsa shine wacce magana da muka yi magana ta tawalludi
tawalludi shine cewa abubuwa sun yi emanating ne sun fito ne daga wani abun daban cewa inna kullal mutawallidat min fi'lil insani fa huwa yasihu an yaf'ala al alwana wat tu'uma wa ru'ya ina cewa har dan adam zai iya creating wato launi shi da kansa daga jikinsa wani launin ya fita wani launin kuma ya fita wani launin ya fita wani launin ya fita ba wai ana ma'ana shi kansa fa yawa ya zama launin sa wannan wani abu ne wannan kuma launin wani abu ne daga jikinsa zai tsuro shine wannan dai akida ta tawalludi nazam kar manta ban ga muku ba shine aka fara jin aqidat tanasukul arwahi shi ma daga wurin sa ko san tanasukul arwahi incarnation yawa cewa in mutum ya mutu zai iya dawowa da wata sura daban to shi ma wannan nazam yana cikin masu irin wannan ra'ayi ai kuna jin da incarnation aqida ce sananne a gun mutanen India ko yawa in mutum ya mutu yana da life guda daya kuma akwai wata life din in ya fito zai iya fitowa a wani abu daban dukso daga fara wannan to wannan ana ce musu albishriya albishriya to mu tsaya kan albishriya din akwai as-sulamiya ko al abinnan wadanda ake kira nam al-mu'ammariya mabiya ko al-ma'amariya ma'mar ibn abbad as-sulami sai mu tashi akan wani abu na aqidun su har mu zo kan irin su الجاهل kun san jahil yau yan larabci wadanda suke sha'awar larabci sun san waye jahil to zamu zo za ku ji aqidar jahil waye jahil ta bangaren aqidun sa a cikin malaman wato mu'tazila Allah muke roko ya tsare mu daga bin wadannan miyagun aqidu Allah ya bar mu akan abin da shine ilimi na hakika shine wahayi alqur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah saka da mu rena alqur'ani ta hanyar hankali Allah ba mu hankalin da zai gane mu qur'ani da sunna ba hankalin da zai rena qur'ani da sunna ba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na suwa mu'tazila ko suwa akwai mu'tazila suna nan yanzu suwa kake so ka faɗa ne akwai yanzu to me kake so ka ce su mu'tazila ba na'am ba maganar sunna bane kawai ai na faɗa ɗazu yawwa su ba maganar sunna bane duk abin da ya saba wa hankalinsu to ba za su ɗauke shi za mu zo mu magana akan in mun zo kan ar-razi fakhruddin ar-razi in muka zo magana akan asha'ira da irin abubuwan da ya ambata sharadin suna cewa waɗannan lafuzza da kuke kawo na qur'ani da hadisi ai adillatun ne lafziyya والدليل اللفظي لا يدل على اليقين يوجد دليل ان اللفظي ne to baya nuna yaqini dan ka karka yaqini da qur'ani ko hadisi sai kai bincike duk wannan yana cikin abin da wadannan suke ambata usul din ta'asilin da mani nake so mu yi ku ji wadannan abubuwan inda suka faru dan ka duk wanda zai zo yanzu bai ma gane abin da na bayan suka ambata ba yanzu yana ta wani zoki burusu to wani abu ne da an riga an gama da raddi a kansu in sha Allah in muka yi riko da asalin sunna me da martani akan can farko shine me da martani akan na yanzu in sha Allah kuma zamu ji littattafai da yawa waɗanda malamai suka yi a cikin su suka me da raddi akan irin waɗannan mutane din da fananar Allah da haka musulunci yana nan da tsarkin sa bai jirkita ba duk wanda ya jirkita shine ya jirkita amma ba musulunci yau kuma ba zai kata ba har kiyama ta tashi gaskiya tana nan Allah ya samu بارك الله